haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina zamu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina zamu je matasa. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata wakiliyar sashin Hausa wato Baraka Bashir ta tattauna da wasu iyaye game da tanadin da suka yi wajen ba wa ƴaƴansu ilimi daga gida sanadiyar hutun COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. A wannan mako kuma Baraka ta ji ta bakin Muhammad Sanusi, kwamishinan ilimi na jihar Kano.
Wannan hutu na cutar corona ina ɗaukar lokaci kuma ɗalibai suna gida, kamar ragowar sauran ƙasashen da aka ci gaba, za ka ga sun fito da hanyoyin ba ɗalibai ilimi, shin wannan hanyoyin ko fito na ba da wannan ilimi?
To ina jin dai mu Kano mu ne jiha ta farko wanda muka yi tunani cewar ya kamata yaranmu da suke zaune a gida, musamman yan aji uku wanda za su zana jarabawar ƙarshe ta makarantar karatunsu na secondary school, ya kamata mu fito da wata hanya wadda za a dinga ba su darasi daga gida ta akwatin radio, television, radio da kuma ta jaridu. Wannan yasa na yi magana da takwarana na ma'aikatar yaɗa labarai na tura masa da takarda a rubuce cewa ga abinda ma'aikatar ilimi take da burin ta yi, na neman haɗin kansa a matsayin shi na shugaban wannan a gidajen yaɗa labarai na jihar Kano, kuma ya amince. Kuma na tura ma'aikatana suka je gidan talabijin na ARTV, suka je gidan Radio Kano, suka je gidan buga jarida na Triam, suka zauna suka tsara komai da komai, kuma alhamdulillahi yanzu an fara wannan shiri.
Yaushe aka fara asalin wadda na ji sai na ji kamar an ce yau za a fara, kuma waɗannan gidajen radio guda uku kawai da ka faɗa da su za a yi amfani?
Yanzu da su muka fara domin su ne mallakanmu, su ne mallakanmu, su ne mallakar gwamnatin jihar Kano. Amma wannan bai hana muna magana da sauran gidajen yaɗa labarai ba, amma kin san ba za su yi mana kyauta ba, dole sai an yi maganar nawa za mu ba su, ko da za su yi mana cikin sauki dole dai ba za su yi mana kyauta ba. Kuma ga yanayin da ake ciki yanzu, amma dai a yanzu zancen da nake miki muna nan muna tattaunawa da su kan mu ga cewa ya za mu iya sasantawa da dan abin da za mu iya kusura musu. Kuma
na ji ka ce musamman aji uku ragowar azuzuwa, saboda koyau na ji sanarwar ban ji an ce aji kaza da aji kaza ga lokutan da
akwai yan primary daya zuwa uku, wannan hukumar ilimin bai daya ta SUBEF su ma mun ba su umarni kuma suna yin haka, sun yi tsare-tsare su ma akan harkar yan primary school. Na tabbatar miki da cewa su ma mun yi magana da shugaban gidan radio na ta mallakar jihar Kano, kuma su ma sun saka sun tsara, ina kyautata zaton in ma ba a fara ba to yau din nan za a fara.
Yau na ji an ce za a fara,
yawanci dama dai darasin ai turanci ne da lissafi su ne wanda suka fi aka fi baiwa attention, amma sauran ma duka subject din gaba daya guda 14 ba wanda ba za a koyar ba.
Ai yanzu haka guda biyu ka tsala ke koyarwa?
A abin da nake ce miki concentration din yafi akan turanci da English, domin su ne subjects guda biyu wanda in ba daya daga cikin su ko ka ci credit 9 idan babu turanci babu lissafi ba za ka shiga makarantar gaba da secondary school ba jami'a kenan ko polytechnic dole sai kana da waɗannan subjects su za mu ba da emphasis akan su amma duka sauran subjects din guda duk subject guda 14 za a koyar da su
abin da nake san gani na ji ka ce banda aji uku sai kuma za a fara a primary school to daga SS1 zuwa sama kuma fa
idan ana koya maka duk abin da ake koya ana koyar da biology in ana koyar da chemistry in ana koyar da lissafi in ana koyar da English in dai dalibi ne kai ai zaka saurara kaji
eh amma ai ajojojin da ka fada JS3 sai kuma primary
ai akwai emergency yanzu muna magana fa gaba ake da fara jarabawa ta yara yan secondary school akin ga dole mu ba da concentration akan yaran da za su zana jarabawa yanzu because ba dan wannan abun ba da yanzu ba wannan ba dan wannan iftila'i na corona nan da ya taso ba yanzu da ana magana yara za su fara zana jarabawa ne ma to amma kin ga aka daga to ana duk lokacin da Allah ya kawo saukin abun nan ana koma makaranta maganar shiga jarabawa nan
to kafa kuma yaushe ake sa ran ragowar gidajen rediyon da ba mallakin gwamnati bane za su fara
nan ba da daddiya ba
ba lokaci
nan ba da daddiya ba muna nan muna shiri lokacin da aka koma makaranta kuma yaran ai suna makaranta suna tare da malaman su ana ci gaba da koya musu kaga hankalin su gaba daya yana kan abun da malamin su yake koya musu sai dai ba abun mamaki bane idan muka kalli yuwar duk lokacin da aka yi hutu na yan makaranta inda yana dan tsawo kuma ga cewar gidajen rediyon akwai abubuwa wanda za a iya hakura da su na program din su za mu iya ci gaba da wannan program din lokacin hutu in yara
akwai wasu da suka dauki nauyin baiwa yara ilimi
to har yanzu dai ni ban san su ba ban samu rahoto ba ba wanda yayi magana da ni a matsayin commissioner ilimi ko ya sanar da ni officially wallahi ban sani ba amma ko na sani ko ban sani ba muna amfani da wannan dama muna miƙa godiya ta musamman ga gudunmuwar da suka bayar ga ci gaban ilimi tallafawa yara da suka yi kuma Allah ya saka musu da alheri
banda ta radio da kuka sanar da cewa za a dinga koyar da dalibai waɗannan darussan shi akwai wata hanya da kuka bi wajen sanar da al'umma
mun yi amfani da hanya ta daban-daban social media Facebook Instagram WhatsApp groups duk mun sanar sannan kuma mun yi jingle ina tabbatar miki da cewa shi jami'in yada labarai na wannan ma'aikata ta ilimi ya kawo jingle mun gani na radio na television duk an wawatsa ko ina
To masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Baraka Bashir da Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya ma'assalam.
Gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci Aisha Mu'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau zamu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗaliban su yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi bakoncin Hajjiya Halima Ali Munir da Hajjiya Sadiya Ahmed. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya.
Hajjiya Sadiya me kika fahimta da cin amana
abin da na fahimta daga amince da mutum
eh
kuma daga baya eh yaudare ka
to ana yawan danganta wannan wato cin amana da mata
to ya danganta
da ne
ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa amma wata kida abin da yake ake danganta shi da mata saboda wata kida cikin rauni ne shi yasa cin amana za ta fi da
kamar yaya kenan
ba su da wannan karfin zuciya da za su iya rike amanan kamar yadda maza za su iya rikewa
to amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakanin su ne sai su rike wa namiji amana amma mace ɗar uwarsu ba koyaushe ba
gaskiya ne idan kika kalla ga malama da ɗalibar ta mace a makaranta misali yadda za ta daddage ta ci zafi kun ɗan uwar ta mace ɗalibar ta malami namiji hadin ki ga yayi wa ɗalibar shi bata haka kuma yawanci idan kika tsaya kalla wata malama abin da za ta fara ki ga ta ci wa ɗalibar ta mutunci haka idan kika kalle ta ke kallon ɗalibar ta za ki ga kyawun tsura ma ɗalibar ta da manta kika ya shi da hasada take wa yarinya shi ne har zai janyo ki mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifin ta ya matakin da za ta mutu wannan cin mutuncin ba
to da amma maudu'in da zamu yi magana a kai kenan yau ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili
ini to ya danganta amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gundarin abin da yake janyo wannan dalili hasada ce ake janyo malamar mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace yawanci hasada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci zaki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa maybe watakila tana hawa flashy cars tana ta kaya masu tsada ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba sai hasada ta shigo ciki ta gidan ɗalibar tana cewa dalla biyu ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba duk mijinta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a cikin gane to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamaci ita ma za ta daddake ta discretion din wannan ɗalibar tata wata kila ta ga malamai colleagues irin ta amma maza sun nuna suna da increase akan yarinya wata kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki ya fi mata so sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malama ta ce ta rinka ci wa yarinyar mutunci
to Hajiya ya shigo kwarai da gaske to Hajiya Sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke
gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka zaki ga yanda malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗaliban su ba da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta san mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su suke da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su ce mana mutunci amma malamai maza har so nake mu ga sun shigo sabbi da za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin nan tsakanin mu da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi to gaba ɗaya za ta haɗa janara
sai ta kowa hukunci
ɗaliban nan to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai amma ba kowanne ba
to amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa
gaskiya mu'amala ce mai kyau ba rani wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su takan mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura
to amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko
gaskiya daga siyasa ne akwai rukun yana ɗaya daga
kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko
eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su fiye cin zarafin
ɗalibai
maza ba
me yasa kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi
ya kan biya shi da suke hakan
to Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi
ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza sun fi san maza shiriri ta idan ka kaddara na ta dalibai mata da dan maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara sai wata zaki tara akwai hayaniya surutu jira shewa waye
amma ita mace ai yanayin take nin ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su
maza kuma da tsara gida take kansu so it hardly kiga wannan gurbin ya ci ko malamai mata ma dan suke yi da dalibai maza saboda suna cewa to musu wahalin lankwasawa
haka
da karta da take mishi wani abin da ba shi kenan ba in an kuka daga makaranta zai iya daukar mataki a kanta
haka
musamman suna wannan age na su zaki kira na adolescent age so suna kafa da al'amarin su kanci malamai mata ba su cika haike musu ba
su mazan ba su yi musu wani abin da bai dace ba
suna yi su kai ma uwa sai abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsi iri ɗaya ne da na mace ne ko ya zama na tausayi ne a tsakanin su saboda kikin irin jinsin ta ce ana cewa ciwon ya mace ne to sai abin ya zama sabanin haka daga ko asibiti ne mu idan mace suka tarar sai da za ta yi miki misali idan likita namiji ke samu tana lebo yadda zai tare yake kula da ke idan mace ta daka ki ba za ki tana yi kana wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amari yake shigowa kike take dai banta da irin ciwon da ke ji kai kamata a ci ta da tausayi miki a amma namiji ne yake tausaya ni sai nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta take ganin kin fita wani abu ne take miki irin wannan to makamancin haka dai
to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta kasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an dade ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fuka so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke mu'amalantar juna
kare ko shine ma babban abin da ya jamo yanku domin tana ganin ai idan ta take ke kika shigo ita tana cikin gona saboda hasada ce da bakin ciki ta hana mu bari na kafa mu mata ƴan uwan ci gaba amma ko wani da yake ko da hana cewa a samu fa na gaba akwai na da malamai mata suke kika ta ƴan uwan su mata
haka
saboda ni ina da director ta kan makarantar da ni institution din da ni sai kan dauki dai bijina exam kace ku ba ni zan yi goya idan ba mu goya ko wai zo goya musu duk ya ɗan mene ki ba da jarabawa ki ko kuma sai ki kalli ganin goya ta goya miki gibi sai ki diddigawa ko ko kuna jarabawa
Masauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam
kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyin da kuka aika mana ta wayar tarho.
Wata Adama da fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewacin Najeriya. Yanzu dai mun tabbata cewa wannan masifa ta coronavirus wato COVID-19 gaskiya ce. Don haka ya kamata mu kasance mutane ne masu bin doka da oda domin a gudu tare a tsira tare kada jiji da kai da rashin hankali da taurin kai su kai mu su baro mu a gwamnatocin Najeriya abun da muke so da ku musamman gwamnoni a ji tsoron Allah a yi adalci kada a maida wannan harka tamkar sana'a ce bugu da kari ya kamata masu mulki musamman gwamnoni da shugabannin kananan hukumomi ku zama to mutane ne masu hakuri domin ita al'umma tana nan kamar yaro ne bai da lafiya sai an tilasta shi ya sha magani ko a rike shi a yi masa allura kuma idan ya warke bai san ma an taimaka masa ba ballantan ma ya tuna ya ce zai yi godiya gyara kayanka bappa Adama da fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya
assalamu alaikum gidan rediyo ne da Amurka sunana Dandagara Potos School, daga Kogar Kasuwa garin Potos School. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwanan al'umma duniya mu koma ga Allah, mu koma ga Allah. Wannan cuta ta corona virus wadda ta zo ta tada hankalin duniya baki daya. Fatan Allah ya dakile mu da Allah ya mana maganin wannan cuta. Cuta ta zama bala'i, ta zama abin tashin hankali. Kowa hankalin ta tashi don haka babban makami shine koma ga Allah da roƙon Allah mu ta saukar Qur'ani wannan wata Allah ya kawo mu wata rahama don haka nake so shiga gabanin mu su dage a dage da saukar Al-Qur'ani a wannan wata musharala da fatan Allah ya dakatar mu da Allah ya tsare mu ta wannan kuma cuta da take kashe al'umma a jihar Kano abin tashin hankali ne da fatan ɗan uwan mu da suka rasu su sanar da irin wannan cututtuka na sankarau da cutar da ba san tawa take ta kashe al'umma mu da fatan Allah ya ji ɗan uwan da suka rasu wannan cuta Allah ya bayyana ta ya kawo maganinta Allah kuma ya sa a bincike a gano mu sanar da wannan sunana Gambo Bare Potos kun daga kowar kasuwa garin Potos.
Magana banda alamu yan gowa kan dan lokal gannan sarkin Najeriya naji hukumomi na cewa mutane su kille ta kansu kuma alhali an far ma to dan kudi dan cewa su kille ta kansu a ba su wata abubuwa waɗanda za su yi amfani da su soda da azumi ba don ciyar da kansu da lin tana an ce ga azumi shan arzikin kasar da na ubangwana a ba talaka abubuwan su suke ne an ce tsakani da Allah ana son a tsare kasar da lahiya lo amma in dai ba abi tsakare ta fuka kan mutane da wallahi in an ta kin mutum mutum ko kuma ba da baka kashe mutum wallahi mun wanda kashe shi don haka dole na yi don haka ina kira da shi da ban mun sai ko mun mu tsaya da Allah sai gaskiya dan abubuwan da wallahi in ba tsaya ma Allah ba sai za ka fama kashi saboda ba tsaya ma Allah ba kuma Allah dole ya garabce ku dan mutum ne na kuma ko ka yana dole Allah ya garabce ku saboda haka ina kira da rufi ku fa abubuwan da suke da matsalata saboda talaka kai ne rayu a cikin duniya ta tafi annan wallahi babu abin da ake zuwa talaka ba saboda abubuwan da hukumomi ke gaba ya wata matsaya ran su ya kai su bi hukumomi ta akwaura da rufi don haka su bi hukumomin talaka ta kira da rufi da ta kai muriya da magana da Allah alaihi wa sallam.
Assalamu alaikum gidan radio America. Sunana Kabir Ahmed daga nan Katsina. Dan Allah na kira ku ne domin ku ban dama in jawo hankalin gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Matari akan yadda matsalar wutar lantarki ta shafi Gamman House. Ba daidai ba ne kamar Gamman House gida babban gida haka na ma'aikata a ce wai wani bangare babu wutar lantarki sai wani bangare. Ya kamata gwamna ya duba wannan ya daina yadda da wasu masu zaya musu ga wannan ga wannan a'a ya duba ya rika duba abubuwa da kanta kansu domin Allah a Gamma House wutar lantarki ba wutar lantarki a Gamma House wani wuri akwai wutar lantarki wani wuri babu wutar lantarki. Tarihi ya nuna cewa tun lokacin gwamnatin Shema ba a taɓa samun Gamma House a ce ba wutar lantarki ba. Muna kira ga gwamna dattijo mai gaskiya da tsoron Allah idan an bar wuta a ofis din shi to wani waje ko sauran ma'aikata babu wutar lantarki ya kamata gwamna ya duba. Na gode kwarai gidan radio America ku tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashi a salamu da Amerika sunana Ali Bakori Jeda. Idan dai haka za ta zauna tsakanin ma'aikatan jiha da na lokal gamban da malaman firamare a samu bambancin sati guda albashi tsakaninsu to gaskiya gun mun maida ko da ɗan ƙananan hukumomi hannun gwamnatin jiha domin sadda ba yi haka ba wannan matsalar ba mu samu ta. Na gode sashi a salamu da Amerika sunana Ali Bakori Jeda Kebbi State Nigeria.
Ni ne Alhaji Ahmadu Mai sarkin mayun bakwai LG. Toni abin da yake bani mamaki da gwamnatin Najeriya da gwamnoni 36 an ce an kwato kudin marigayi Abacha daga kasan waje daga Amerika. To shi Abacha da ya mutu yana shekara 22 nawa ne ta fata da ake nema da kudin ba ta kare ba har yanzu kuma gwamnoni da suke ce ai kaso a ba su ai aiki ai asibiti ai gadan ai jirgin hanyoyin gaza na ransa da Allah gwamnoni ma su zuwa ba ga ba na Abacha dan ya rasu da zafi to fili wallahi satan da gwamnoni suka yi zaba ce ni ne magana ni ne Alhaji Ahmadu mai sarki mai muku da hutu lafiya.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Musa Piyaro, ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancin ta a gare ni. Gaskiya yana da dadi sosai sosai muhimmancin ta a gare ni. Yana da kyau mu gyara halayen mu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati, da dan kasuwa, da dan dako, da lebura, mu yi kokari mu gyara halayen mu. Don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikin sa, gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau. Karka ce wai zaka ga laifin kansila, dan majalisa, gwamna, shugaban kasa, kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da ƴaƴanka. Idan shago ne da kai, kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka. Idan ma'aikaci ne kai, permanent secretary ko commissioner kana da laifi tsakaninka kai da masinjanka ko da sauran concept dinka kana da laifi haka gwamna ma da saboda haka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe-tsafe luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara shine ba zai kai mu tudun na'ira a halin da muke ciki
to masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri kada kada da labarai